Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan mitoci 19:31.60 sai kuma kilowatt 1530 a matsakaicin zango. Masu raron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalol. Sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama mutane sadarwa internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya yau ranar Lahadi 13 ga watan Janairun shekara ta 2019. Suna Nasir Fil Hashim Gumel tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kamu ku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Masu sauraro sai ayi mana afuwa dangane da rashin jin kiɗe-kiɗen buɗe wannan tashar da muka saba kawo muku a dalilin samun tangaɗar na'ura da muka fuskanta. Amma injiniyoyin mu na aiki tukuru domin ganin an shawo kan wannan matsala. Bayan an saurari labaran duniya maimakon shirin zabe ko naɗi da muka saba kawo muku, za mu kawo muku ƙarshen hirar da sashen Hausa ta yi da manyan 'yan takarar shugabancin Najeriya da suka haɗa da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da kuma ɗan takarar babbar jam'iyyar adawa a Najeriya PDP Alhaji Atiku Abubakar. Sai kuma rahoto na musamman da zai biyo baya, amma kafin nan ga cikakkun labaran duniya. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce yana da ƙwarin gwiwa cewa Amurka da Turkiyya za su amincewa da hanyar da za ta kare 'yan tawayen kurdawa da ke Siriya bayan ficewar dakarun Amurka daga ƙasar. Pompeo ya gana da ministan harkokin wajen Turkiyya kuma ya ce akwai alamun ƙasashen biyu za su amince da wata yarjejeniya da suke tattaunawa a kai. Pompeo ya ce abu ne mai yiwuwa su amince da yarjejeniyar ta hanyar da za ta baiwa Turkiyya damar kare ƙasarta yayin da ba za su shiga harkar kurdawa ba waɗanda ba su da wata barazana. Ƙasar Turkiyya da yana kallon yawancin ƙungiyoyin ƙurdawan Siriya a matsayin ƙungiyoyin 'yan ta'adda kuma ta yi alƙawarin kai musu hari. Barazanar dai ta ƙara ƙarfi lokacin da Amurka ta fara shirin kwashe sojojinta daga Siriya bayan da shugaban ƙasa Donald Trump ya bayar da izini. Ɗan takarar shugabancin ƙasar Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo Martin Fayulu ya ƙalubalanci sakamakon zaben a ƙasar a kotu, yana mai ikirarin cewa ya kayar da abokin takararsa Felix Tshisekedi da tazara mai yawa. Ta ranar Juma'a kwamitin yakin neman zaben Fayulu ya ce shi ne ya lashe zaben da ƙuri'u kashi 61%. Yana mai kwatanta yawan ƙuri'un da majami'ar Katolika ta fitar wadda ta yi amfani da masu saka ido a zaben 40,000 a duk faɗin ƙasar. Fayulu, wanda yanzu haka aka jibge sojoji a wajen gidansa, ya nemi da a sake ƙidayar ƙuri'un zaben. Ranar Alhamis Amurka ta buƙaci Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo da ta fitar da sahihin sakamakon zaɓar, tana mai gargaɗin saka takunkumi ga duk wanda ya ƙoƙarin kawo tsaiko ga demokuraɗiyyar ƙasar. Yau ranar Lahadi ce ta zama rana ta ƙarshe da ya kamata a fitar da sakamakon zaɓen tare da rantsar da sabon shugaban ƙasa ranar 15 ga watan Janairu. Hukumomi a ƙasar Faransa sun ce wata gobara da iskar gas ta haddasa a wani gidan gasa Broly da ke birnin Paris ta kashe 'yan kwana-kwana biyu tare da raunata wasu mutane masu yawa. Fashewar da ta faru jiya Asabar ta farfasa tagogi da ƙofofi ta kuma yi watsi da motoci. Jami'an 'yan kwana-kwana sun yi tazaro mutane daga suka raunata daga tagogi kuma suka kwashe mutanen da ke cikin ginin yayin da hayaƙi ya turnuƙe. Da yake magana daga inda gobarar ta faru, ministan cikin gida na Faransa Christophe Castaner ya yi gargaɗin cewa gobarar ta yi ɓarna sosai kuma ya ce akwai 'yan kwana-kwana wajen 200 da ke aikin kashe wutar. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rufe wasu ma'aikatan gwamnatin tarayya Amurka da aka yi ya kafa tarihi a yau ɗinnan Lahadi, yau rana ta 23, wannan rufe ma'aikatan da aka yi ya zama mafi tsawo a tarihin Amurka. Rufe ma'aikatan ya samo asali ne daga bukatar shugaba Donald Trump ta a samar da biliyoyin daloli a gina katanga tsakanin Amurka da Mexico, wanda kuma majalisar wakilan Amurka mai rinjaye da 'yan Democrat ke da dawa da shi. Trump ya bayyana abin da ke faruwa akan iyakar da yunkurin mamaya, to amma daga bisani ya ce ba zai ayyana dokar ta ɓaci ba a halin yanzu a matsayin wata hanyar samun kuɗin gina katangar da kuma kawo ƙarshen rufe wasu ma'aikatan da aka yi. A kalamansa na baya-bayan nan, kan takaddama tsakaninsa da 'yan Democrat wadda ta biyo bayan bukatar da ya gabatar ta kuɗi sama da dala biliyan 5 a matsayin kashi na farko na kuɗin gina katangar, shugaba Trump ya ce shi ya fi son ya ga 'yan majalisar dokokin tarayya Amurka ta kada ƙuri'ar amincewa da samar da kuɗin. Jaridar The New York Times ta ce jami'an hukumar bincike ta FBI sun dawo matakar takitaken shugaba Donald Trump bayan da wato bayan da ya kori shugaban hukumar ta FBI James Comey dan haka suka shiga bincike ko shin yana zagon kasa ne ga muradin Amerika. Jaridar ta ce wato majiyoyinta wasaffin jami'an hukumar ne da wasu mutanen da ke da masaniya game da binciken waɗanda duk suka buƙaci a saki sunansu waɗanda ranar Juma'a suka ce jami'ai sun shiga binciken sanin koshin shugaba Trump na yi wa rashin aiki ne da gangan ko kuma ya faɗa gadar zaren da rashin ta shirya ba tare da saninsa ba. Jami'an sun gaya ma jaridar cewa bayan korar Comey a watan Mayun shekara ta 2017 sun damu da yadda Trump ya alakanta korar Comey din da binciken da ake yi kan zargin katse London a zaben shugaban kasar Amurka.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC. Kamar yadda muka yi muku alƙawari a madadin shirin zabe ko nadi a wannan mako za mu ci gaba da gabatar muku da hirarrakin da sashen Hausa na muryar Amurka yayi da ƴan takarar shugaban ƙasa wato shugaba mai ci Muhammadu Buhari na jam'iyyar APC da kuma babban abokin hamayyarsa tsohon mataimakin shugaban Najeriya Atiku Abubakar na jam'iyyar PDP. Ai sauraro lafiya.
Kaya mutanen musamman mutanen Arewa za su yi bambanta tsakaninka da shi.
Ah bambanci da yawa ko.
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya. A ci gaba da kawo muku hirar da sashen Hausa da shugaba mai ci Muhammadu Buhari na jam'iyyar APC da kuma dan takarar babban jam'iyyar hamayya PDP tsohon mataimakin shugaban Najeriya Alhaji Atiku Abubakar. A yau shugaba Buhari yayi bayani kan batun mafi kankancin albashi. Yayin da Alhaji Atiku Abubakar yayin batun tattalin arziki da kuma abin da ya bambanta shi da shugaba Buhari. Ga ma dugun wannan hira Aliyu a hirarsu da dan takarar jam'iyyar PDP Alhaji Atiku Abubakar.
Da kai da Buhari, duk ɗan Arewa ne, musulmi ne, Fulani ne. Da haka abin ya cikin gida ce. Kaya mutanen musamman mutanen Arewa za su yi bambanta tsakaninka da shi.
Ah bambanci da yawa ko
to ina
na nan shi bada maka ni dan siyasa ne shi ba dan siyasa
sai kenan sai wani kuma
akwai da yawa amin da hurda da jama'a da rashin hurda da jama'a wannan ma bambanci ne tsakanin
sannan kuma dukkan ku kun saka an sanci na soja na yaki ko wannan ku ya rike bindiga kuna da kamannu da yawa abinda mutane suke so su cike har yanzu kuma hada fada tsakanin manyan kungiyoyin arewacin Najeriya da suke Kaduna kasan da haka kaman elders menene northern elders da ɗayan da su Ango Abdullahi wannan suna goyon bayan ka wannan suna goyon bayan shi to tun nan an fara samun baraka a Arewa din ya za ku mutane
to ai ba wannan wani abin mamaki ne a harkan siyasa ko kuma harkan sarauta duka ta gada ai gida ɗaya za ka samu wajen sarauta ma sun rabu biyu
na'am
don haka siyasance don an rabu biyu wani sabon abu ne
to yanzu mu shiga cikin batun takarar nan takar me yasa ake so ka zama shugaban Najeriya ne
domin na so ne a zuciyana ba abin da Najeriya ba ta yi mini ba don haka kuma ina da karfi da zan yi wa Najeriya ko in taimakawa jama'ar Najeriya zan yankacin gobari na taimaka
amma ba ka taimaka musu sai ka zama shugaban kasa
eh to ka iya sani fa in kana so ka taimaka yawancin jama'a in baka samu shugabanci kasa ba don ka dauki waɗansu matakai wanda zaka yalwata rayuwar jama'a ko me dukiyanka ba za ka iya yi ba
bayan abubuwa uku zuwa hudu da kake jin ba daidai suke tafiya ba a Najeriya wanda kake son ka canja.
Akwai abin da ke tafiya daidai ne a Najeriya sai ka bani ka faɗa mini.
A to ai kai kake zaman jagorancin Najeriya. Mutane Najeriya za su san idan Allah ya sa ka samu abin da yawa.
Ka dubi tattalin arzikin ƙasar mu yadda ya lalace yanzu.
To ta yaya ya lalace ba ne al'umma yanzu ya lalace su kamar ya
yi. Ga rashin aikin yi.
Amma na ido kasashe suna fama da shi.
Ya ko amma na zaunar waɗansu ya waɗansu muni. Bai kamata a ce namu ya fi kowanne ne muni ba. Kwana biyu da suka wuce nan fa an ce ‘yan Najeriya waɗanda ba su da aikin yi miliyan 21. Ba mu taɓa samun irin wannan ba tun a rayuwar Najeriya ne tun na tashi. A ce yau miliyan mutum 21 ba su da aikin yi kuma matasa ne maza da mata ba su da aikin yi ban taɓa je ba sai wannan karo. A wani dalili?
Kana jin sakacin gwamnati ne ko me?
Sakacin gwamnati mana. Sakacin gwamnati mana.
To na ɗaya na biyu kenan sai me kuma?
To ga yadda muke fama da rashin tsaro. Ba ko duk inda ka je ƙasar nan za ka samu wannan rashin tsaro.
Amma kafin a zo yanzu ma an yi fama da rashin
tsaro. To ai lokacin wancan bangare wuri guda ɗaya ne. A arewa maso gabas ‘yan Boko Haram. To yanzu mun zo mun same shi ko'ina. Har zamfara ma an ce gashi nan ba zaman lafiya. Ba wani bangaren ƙasar nan inda za ka je ka samu zaman lafiya. A kudu ana sace-sace, a arewa ana sace-sace mutane. Ana fashi.
Me yana nke ga game da abin da ke faruwa a Zamfara? Su ba makiyaya bane ba manoma bane.
Wannan yan fashi ne.
Yan banga ne.
Yan fashi ne kuma da barayi abin da ke faruwa a Zamfara.
Mun kusa zuwa ƙarshe a mutaba batun cuɗanyar Najeriya da ƙasashen duniya. Ta yaya za ka gyara wannan cuɗanyar ɗin? Ka gamsu da yadda cuɗanyar mu take tafiyar da sauran.
Na babu.
Me ba ne ba? Babu.
Akwai abubuwa da yawa wanda ba daidai ba.
Kamar ne?
Dangantakar mu da ƙasashen waje gaskiya ba kamar yadda ya kamata ya zamanto ba. Kuma yana daga gare mu musamman ma a ƙasashen Afirka. Ta yamma da kuma sauran ƙasashen Afirka baki da yadda da aka samu da tsayawa akan harkokin da suka shafi Afirka musamman da harkokin ko yanci ko kuma ci gaban ƙasa da sauransu ko muna so ko ba mu so mun fi yawancin ƙasashen Afirka wadata da kuma arziki. To kamar yadda muke taimakawa sauran kasashen Afirka da ba mu yin shi a yanzu kuma kamar yadda muke ba su shugabanci a da ba mu yin shi a yanzu don haka duk waɗannan abubuwa ya shafi yanayinmu ko kuma dangantakarmu da kasashen Afirka.
A nashi bayanin shugaba Muhammadu Buhari ya taɓa batun ƙalubalen da ake fuskanta a yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma inda aka kwana akan mafi ƙanƙantar albashi.
Ranka dai ka yarda cewa watakila kasawar doka ta aiki yana taimakawa wajen barin aƙidar nan ta canci da rashawa ta ci gaba.
To, ina so ka tambayi waɗanda suke riƙe da wuri da mutane yanzu. Kamfanoni nawa sai sun biya kuɗi yanzu su samu kwangila? Ni dai zan yi magana akan tarayya. Kuma a jihohin ma idan gwamnatoci sun ba da kwangila. Yaya a wajen biya yanzu kaga duk kamfanin da aka ba kwangila ana biyan shi. Shi yasa kake gani ake ta ayyuka iri-iri
a tarayya da kan
a tarayya. To abinda jihohi ke yi abinda nake so ɗan takarda elite a kan inansu aka yi ma Najeriya ɓannar da aka yi mata shekaru 16 da hudu me suka yi? Ba su ma fita haƙƙin da Allah ya ɗora masu ba na cewa sun yi ilimi a ɗauka ma ba ma gwamnati ta biya masu ba suka yi ilimin iyayensu suka biya masu. Ai haƙƙin da aka sa su shi ne su tabbata an yi amfani da kuɗin baitul mali a kan amana a kan doka. Me suka yi da suka gaba a yi? Yanzu wannan kuɗin da na ba da wanda muke kira bail out wato bashin
fitar
da su daga cikin kasa biyan albashi da sauransu. To ai wannan abu da aka yi ai ba a ɓoye muka yi ba. Ba a cikin duhu muka yi ba. Da muka yi sai da muka faɗi aka faɗi a gidan rediyo aka faɗi a gidan aka ba ɗan jarida me yasa waɗanda ma'aikatan da ba a biyan su albashi a cikin lokaci me yasa ba za su je ta hanyar kungiyar ma'aikata ba su faɗi a jarida su yi ƙara
amma kan musai bukari suna fitowa kan titina suna ta zanga zanga
titina
suna yajin aiki suna yanda wannan abubuwa kai magana albashi mai kankanta minimum wage ana ta jani da kanan gwamnatin tarayya kungiyoyin kwadago da jihohi jihohi da yawa sun ce ba za su iya biyan 22,000 ko 24,000 ko 30,000 da kungiyoyin suke nema ba ya kake ji za a warware wannan matsalar albashi mai kankanta ne dinka
wannan magana na yi ta a majalisa ta ministoci dole na koma ne magana da Hausa saboda na tashi a wurin Hausa sai na ba su labarin shifshin mahaukaciya kuma mahaukaciya ta tafi da wata ta yi ice na ko na hura wuta ne ko na meye ta yi ta ɗauri sai ta kasa ɗauka
to
maimakon ta rage sai ta ƙara to yanzu ka gaya mun magana cewa wasu jihohi har yanzu ma'aikata suna bin su bashi na wata 6 ko fiye da haka na albashinsu duk da gwamnatin tarayya ta fidda kuɗi ta ba su don a biya albashi to kuma su masu aikin labor
kwadago
yan aikin kwadago su ba 'yan Najeriya ba ne ba ba su san abin da ke afkuwa ba a jihohi cewa akwai jihohin da yanzu ba su iya biyan albashin na yanzu
amma sa'ana ake ranka ga kudin da kake ba su ana bayar da shi ne bisa tunani yawan bukatun da kowace jiya take
to
da ma'aikatanta da sauransu
amma ai abinda aka ce kowa yayi ya faɗi abi ministry ba mai ma'aikata da ma'aikata a gano ne ma'aikatan wani mataki ake bin su kowa ya san ko ma'aikata gudano ne sai ga an sami ɗan bogi da yawa
kware
to me suke yi su gwamnonin mu a gwamnatin tarayya inda nan ne wa duka ƙasa dai haƙina ne ga ana yi amma ana yi ya kokari akan wannan irin zamantakewa da ake saboda haka ana idan mutane gwamnati ba su biyan su albashi suka kyale tuwa kuma za ya zama
daura mu shugaba amma ta ga gwamnatin tarayya ita nawa za ta iya biya miki karanci na albashi
yanzu ba na ga maka bashin da muke dauko daga kasashe da wani titina ni abin da ne da dashi idan akwai titina masu kyau akwai tsaro na farko dai akwai tsaro akwai titina masu kyau akwai layin dogo akwai wutar lantarki Najeriya za su yi gashi mu ɗan Najeriya za su waɗanda suke da niyyar cin halalin su gumin su za su ci gaba da yin aiki su gaba da gwamnati ma
abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai ku tare mu ranar Talata 20 tsaka mai wuya domin jin ƙarashin waɗannan hirarraki kuna kuma iya garzayawa shafin mu na sada zumunta Facebook domin bayyana ra'ayoyinku akan tambayar da muka yi dangane da wannan hira Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin musamman Aliyu Mustapha Sokoto da ya jagoranci hirar Alheri ke muku fata alheri da kuma fatar za a gudanar da zabukan cikin kwanciyar hankali da lumana da alheri
Madalla Waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu kuma sai rahoto na musamman.
Kamin Jabira sai da Kamin Jabira Miskimamin wala. Ya rabo na yaro.
Yanzu haka wannan tuanitin ɗin a waran Ambazonian na kudancin kasar kamar da ke fafutukar ballewa da kasar. Tuni ya sanya ɗaruwan jama'a yin gudun hijira zuwa wasu jihohin Najeriya. Ciki har da nan jihar Taraba da ke makwabtaka da Kamarun. A wani mawuyacin hali ne waɗannan 'yan gudun hijira suka samu sulalewa zuwa Najeriya. Ciki ko har da mata da ƙananan yara.
Ba ci kun ga hayana su kur
Suna na Fadi Matu. Kafin tashin hankali muna zuwa makaranta, to amma yanzu babu hali, domin sun kashe mana iyaye, babu makaranta. Muna kuma son koma makaranta mu ma mu yi karatu.
Gudu hijira. Imin janga ina wabi wa to yugi goddo janga da barai mu. Mai bari ne min bandira be. Dan bo min dogge wala ko min mare.
Kamar dai yara da magidanta, su ma mata yanzu haka suna cikin mawuyacin hali yayin da wasu masu ka haihu akan hanya sakamakon wahalar da suka fuskanta. Malama Dudu Ardo da ke rike da yaro a sasanin wucin gari da ke barna yankin Mambila ta ce an kashe mata yan uwa da dama kuma sun ga tasku don haka ma suke neman taimako.
Inda Abdul Duwar do bone buri min san da ban bar da ni min family ji amin sakira da amin
suna na da yaro wahala ta yi mana yawa sun kashe mana iyali yanzu ga muna cikin mawuyacin hali babu wajen kwana mai kyau babu ma abin da zamu ci wasu cikin mu sun haihu akan hanya muna neman taimako ga yaran babu lafiya kai wannan wahala ko ta yi mana yawa.
Nyawuji kuri min sanda ikon ji amin fadum damuwaji kuri
kamar Dudu Ardo ita ma wannan tace ba za ta mance da abun da ya faru da su ba
ngam Farimatu ambazona oribi amin wati under Nigeria ro
suna na Farimatu in aware ambazonia ne masu tarwa samu zuwa Nigeria sun kashe mana mutane sun sace mana dukiya da kashe mana dabbobi mun zo nan muna shan wahala babu abin da zamu ci babu sutura babu wajen kwana dan Allah muna da kun kasar Nigeria da kamar da su taimaka mana
Mentori la seduniyaru Nigeria be kamaru se ni be valitame.
To ko me magidantan da tashi tashi hankulan ya rabo da matsugunan su ke cewa Pastor Lisbon Lazarus dake cikin wanda aka raba da muhallansu cewa yi
injin Pastor Lisbon Lazarus ne vote daga Hama kuma Cameroon da fida yimbe wula sarji
suna na Pastor Lisbon Lazarus na fito ne daga yankin Warna Cameroon ɗan sanda ne da wasu da ke sanye da kayan sarki su ke mana farmaki suna fone fone sun kona mana gidaje da maka shi kace gani haka muka tarwatse muka gudu yanzu haka ban ga yara da mai iyali ba kusan watanni biyu ban san ko suna rayu ba ni mana gudu ne zuwa jeji ta ka ne ko na tsira zuwa nan
bam jonta le wurji di komidon don Allah da semi vanga don ya hande
kamar Pastor Lazarus su ma wadannan yan gudun hijiran cewa suka yi
eh zuna na Zubairu gwamnati Kamaru yayi adalci ta zo ta taimaka mana mu dan gudu hijira domin Amazonia sun kace mu an wasa da dukiya duka an kona mana dakuna duka ba tsaro a wuri mun gudu mun dawo Nigeria yanzu yanzu mata da yara muna cikin matsala ga suna in ka gansu
suna na Abdul Karimu Bello Cameroon local government wa shop division sai soja ya gudu ya baruri ko yaushe muna tamani wai akwai gwamnati da zai zo kashe mun sanu ya fi 200 an kona gidaje ba riga ba wando kowa ya gudu ya bar gidane kawai da kaya shiki suka rufe hanya duka mun bi ta hanya ne zuwa nan gidan
yanzu haka dai kungiyar sa kai na Hausa Fulani da ke karamar hukumar Sadauna da kuma takwarar na Stop Genocide Action Group na ko cikin waɗanda make taimaka waɗannan ƴan gudun hijira
sunana Hassan Malam Musa Lame mataimakin shugaba na kungiyar Hausa Fulani ta karamar hukumar Sardauna ina kira ga gwamnatin Kamaru da gwamnatin tarayyar Najeriya da gwamnatin Taraba da gwamnatin karamar hukumar ta Sardauna ga waɗannan manyan kungiyoyi irin su Sema da Nema da Red Cross ya kamata su kawo ziyara su ga waɗannan mutane kuma su taimaka musu da gaggawa don suna cikin damuwa taimaka musu da kayan abinci da simfida ita local government ta tura likitoci su zo su duba lafiyansu don akwai waɗanda suka aifu akan hanya akwai waɗanda suka aifu a nan akwai waɗanda suka shigo nan da harbin bindiga waɗanda suka shigo wannan karamar hukumar Sardauna a nan Nigeria sun kai 600 a yanzu haka amma mafi yawan su mata ne an karkase majajin su duka ire-iren su dai suna nan
sunana Jibrila Umar Cede ungiyar mu ta sigak tare da hadin guya da ungiyar Hausa Fulani ta karamar hukumar Sardauna nan mun kawo musu tallafin abinci da sutura da magunguna na yara lamarin na ya fi ƙarfi mu kadai muna neman taimako da gwamnati da sauran kungiyoyi
to wai ko wani hali ake ciki game da waɗannan ƴan gudun hijiran Mr. Novelga da Abu da ke zama babban sakataren hukumar kai daukin gaggawa ta jihar Taraba ya ko bayyana yadda masu ka tarbi waɗannan jama'a
lokacin da sun samu zuwa gwamnati ji labarin sai ya ba mu ne maza mu kai musu kaya gaji kuma muka kai mun ba su sannan kuma rusanni mun ji samu labarin kuma cewa suna karowa sai ya sake ba da mu ne mu yi rutu mun kawo mashi don ya ba mu kudi mu sake saya kaya mu kai musu yanzu mun gama rutu mun kai yana wurin dip shugaban zai kai mishi idan Allah ya da samu aprobal zamu sai ka muka masu kuma bayan haka mu da kanmu nan muka yi tunanin cewa wannan abu gwamnatin state kada ne yanzu zai ga gare shi saboda haka mun neman partner zamu da stakeholder su ma talafa kawata mu gozo a kai musu ayya kura taimaka don abin da ya samu su ma min yiwa zai samu ni samu su su ma don haka ba muna abu ba taimaka ma juna mu duka mu yan adam
gwamnatin jihar Taraba ta ce za ta ci gaba da tallafawa waɗannan yan gudun hijira da suka fita da ƙasar Kamaru kamar yadda sakataren yaran labaran gwamnatin jihar Hassan Mijin ya yi ƙarin haske
a yawan su sun kai mutane 8000 waɗanda suka shigo kuma suna nan suna ƙara ƙaruwa kuma da ikon Allah dai gwamnati na nan ana kokari yadda za a yi a tabbatar da duk abubuwan da suke bukata an samu an taimaka gwamnatin jihar Taraba na sane da zuwan su so a yanzu haka da nake maka magana mai girma gwamna ya sa an sake rubuta sabbin abubuwan da ya kamata a kai musu yanzu haka ana kokarin siya aka samu a kai musu
su ma na su bangaren hukumomin tsaro sun ce sun dau matakai ne domin ganin cewa ba ma shigo da bata gari ba musamman a wannan lokaci da ake fama da matsalan yan Boko Haram dabi misal shine kakakin runa yan sanin jihar Taraba ya ko bai ne matakan da ake dauka dangane da shigowar yan gudun hijiran
takin tsaro muke daukawa a iyakan mu na jihar Taraba da Kemaru muna da unit na musamman wanda suke kula da border wanda muke kiran su border patrol duk inda kaga akwai yan gudun hijira inda an tabbatar da su yan gudun hijira ne an tashi da su kuma an riga an ba mutane ne wanda suke zaune wajen domin da niyan aikata wani abu ba dole za a kawo mana shi a rufe cewa fa an samu mutane a wuri kaza ga shi kuma yan gudun hijira ne to dole ne mu kuma domin da shiga aiki mu ne na tabbatar da tsaro mu tabbatar da cewa mun sani su da kowa
kawo yanzu alƙalman hukumomin agaji na ko cewa akwai yan gudun hijira da rikicin yan aware na kudancin Kamaru ya shafa kusan 30,000 wanda yanzu haka make wa zai ajiyoyin Taraba da Benue da ma sauran jihohin da ke makantaka da kasar Kamaru a Najeriya Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya
Yayi gado ya kare yayi mataran ya sanya kuma yayi katifa nasa garadi oba canya da ku kafet fa a daki handa ku jiri nasa sanan wani ba shi nake so a kudu ga Allah na kaura ku dai mai fa kuɗi can wannan aiki yayi ma Allah yayi dadi ya bashi abansa an ga iko da ba ka da aho wannan aibu kai wa Allah ya ji zahi ya na ka abansa shi ba Allah sarki iko duk yanda ya so bai wasa nake kuma iko nasa ko Allah saki iko shin malaikin ka gane abunda tabara ibaka to malan daraka gode mutukan kuma kai mutunci ranan karan ku da Allah to ranan ka sha duka walakin yana tikaka suna raya suna canje ne ku ku hakuri ban bashi bayan ku hakuri ban bashi sai dai ta zuga aido kan suna raya suna canje ne haba Allah ga bayanka albarkan manzan Allah haba Allah sai kin ku wani ga marasan ni tasa ga haishin kuma tasa ga galmonan tasa 68 duka na shi sannan wani ba shi da taya to duka Allah na kauran ku to duka Allah na kauran ku
To Madalla, kuna sauraron waɗannan shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Da haka ne muka kawo ƙarshen shirin mu na wannan lokaci. Sai can an jima da hantsi, za ku ji mu da wani sabon shiri inda za ku ji shirin nagari na kowa. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amerika, Amina Buhari Auna ce daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.
Musique info pour chacun.